إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yau Laraba 15 ga watan Ramadan, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447, wanda ya yi daidai da 4 ga watan 3 shekara ta 2026. Wannan shi ne majalisinmu na 15 a cikin majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan shekara, wanda har yanzu muna karatu a cikin Suratul Baqara. Mun tsaya a ayar da ta gabata a kan aya ta 97. Kafin ci gaba da karatu, wannan yana tambaya dangane da cewa ban san menene abin tambayar a ciki ba, cewa yaro da aka haifa babu haƙiƙa ba zai yi ceto ga iyayen shi ba ranar alƙiyama. To, ban sani ba tabbatarwa ne ko kuma menene abin da ake nema a cikin bayanin. Kawai an ce yaro da aka haifa babu haƙiƙa ba zai yi ceto ga iyayen shi ba ranar alƙiyama. Sai ana tambayar haka ne ko ba haka ba ne, ko kuma menene tambayar a ciki ba, ko akwai mai tambayar a ciki. Idan ana magana a kan shin haka ne wannan ɗin ko ba haka ba ne, wannan yana cikin ma'anonin da wasu malamai suka fassara hadisin da shi. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk ɗa da aka haifa murtahinun bi aqiqatihi, yana rataye ne da aqiqar shi. Daga cikin fassarar da wasu malamai suka yi mai, suka ce ma'anar shi cetan shi, cetan da ɗa yake yi ma iyaye. Idan yaro ya rasu yana ƙarami, an ce yana cikin waɗanda za su yi ceto ga iyayensu. To, suka ce wannan ceton murtahinun bi aqiqatihi, yana ratayuwa ne da aqiqa da aka yi ma yaro. Ma'ana banda wanda ba a yi mai aqiqa ba, wannan ceton ba zai samu wannan damar ba. Shi ne ma'anar kullu mauludin murtahinun ko kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi, duk wani ɗa da aka haifa yana rataye ne da wannan aqiqar da aka yanka mishi, ma'ana don samun ceto ga iyayen shi ranar alƙiyama. Amma ba yana nuna kuma wanda ba su yi ba kuma ba za su samu ceto ta wata hanya daban ba. Ana magana ta wannan ɓangare, ɓangaren ‘ya’ya da suka mutu suna ƙanana, da kuma ceton da za su yi ga iyayensu. Domin ita kanta aƙiƙar, malamai sun yi saɓani a kai shin wajibi ce ko sunna ce mu'akkada. akwai maganganu a aksarin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi bace, amma akwai malaman da suka tafi akan wajibcin hakika. Daga idan wajibi ce mutum yana da dama bai yi ba, yayi sako, yayi zinubi, kuma Allah zai kama shi akai, shine bambanci. Sai kuma wannan yana cewa ina so a yi man ƙarin bayani akan ainihin bayani dangane da maganar hul'i. Shi hul'i ake cewa ba hul'i ba, hul'i shi ne mace ta nemi saki ta hanyar bayar da wani abu ga mijin da suka yi ittifaƙi a kai domin ya sake ta. Asali shari'a ta sanya saki ne a hannun namiji, shi ne yake da damar da zai yi saki, ba ma ana kai da matakin da akan ba mace damar ta yi hul'i domin rabuwa da mijinta, idan sharuɗin hakan sun tabbata, dalilan da za su sa a yi hul'i ya tabbata. Kamar yadda ya faru a ƙissar matar Sabit ibn Qais radiyallahu anhu, wadda ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta ce ya Rasulullah, mijina Sabit ibn Qais ba na zarge shi akan wani abu na addini ko ɗabi'u, ma'ana ban ce yana da wata matsala a addinin shi ba ko a ɗabi'un shi ko a halayen shi, amma ni dai akrahu kufra ba'da al-islam, ina jin tsoron bitlici, ma'ana in kafirce mai ba zan iya yi mai da'a ba, ba zan iya yi mai biyayya ba, ba zan iya zama tare da shi a matsayin mata in mai biyayya ta aure ba. Daga ni abinda nake jin tsoro kenan. Daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ataruddin alayhi hadiqatahu, zaki mayar mai da gonar shi, gonar da ya baki a sadaki, zaki mayar mai, tace za ta mayar. Daga ta mayar mai akai hul'i a tsakanin su, to ba dole ba ana nufin abinda mutum zai yi hul'i da shi a bayar sai an ba da sadaki ba, nawa ya bayar sadaki a mayar mai da sadaki shi, ko nawa ake yin aure a mayar mai da kuɗin da zai yi aure, a'a abinda aka yi ittifaƙi kawai a tsakani, sawa'un ya kai abinda ya kashe ko bai kai ba, sawa'un ya kai sadaki ko bai kai ba, ko nawa aka yi ittifaƙi aka yarjejeniya za ta ba da kaza a sawwaƙe mata, shi kenan hul'i ya tabbata. Idan kuma mutum ya ga cewa ya gamsu shi karan kanshi bari ya sawwaƙe mata ba tare da wani abu ba, shi kenan ya yi. Amma hul'i shi idan an yi babu idda ta saki ko babu idda da za a yi ta wannan tsawon lokacin, ana yin idda ne kawai ta jini ɗaya, a hul'i shi kenan an gama, sannan babu kome ba za a ce an mayar da ita ba, ma kai hul'i shi kenan sai ta je ta yi aure, sai an yi wani sabon auren da sabon sadaki sannan, amma ba za a ce an dawo da ita kamar yadda idan saki ne aka yi ba wanda ba kul'i ba, da sauran dai hukunce waɗanda suke da alaƙa da wannan. Wallahu a'lam. Mun tsaya a kan aya ta 97 ko? Na'am. Zamu sake tashi insha
Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
نعم المنجي Allah madaukakin sarki yana magana akan su waɗannan Yahudawa da kuma irin miyagun aqidin da suke dauke da shi daga cikin miyagun aqidin su sune cewa mala'ika Jibril alayhi salam abokin adawar su ne ta yadda Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martani akan wannan da cewa kul ka ce musu man kana aduwwan li Jibril duk wanda ya kasance abokin adawa ne shi ga mala'ika Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah to sani cewa shi mala'ika Jibril dinnan shine muka saukar da shi muka aiko shi yazo ya saukar da alqur'ani a zuciyarka da izinin Allah ma'ana da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yake yin wannan aiki sannan wannan alqur'anin da ya saukar a zuciyarka musaddiqan lima bayna yadai yana gaskata littattafan da suka gabace shi a baya wanda Allah madaukakin sarki ya saukar wanda yake nuna gaba dayan su daga mabubbuga guda daya ake tarbo su tunda suka zama iri daya sannan wa hudan shi kuma alqur'anin da aka saukar a zuciyarka littafi ne wanda ya zama shari'a wa bushra kuma ya zama bishara lil mu'minina ga mu'minai abinda ake ce ma shari'a hudan a larabci shine ad-dalil wal burhan dalili wanda zai rinka nuna maka inda zaka bi zai rinka dora ka a hanyar da zaka rinka bi wanda yake masanin hanya yake jagorantar mutane wurin tafiya shine ake ce mai alhadi wanda yake mai nuna ma mutane hanya mai shiryar da mutane inda ya kamata a bi da haka alqur'ani Allah ya sifanta shi da cewa hudan ne shiriya ne shi wanda yake jan mutane in suna bin shi to zai rinka jan su yana nuna musu hanya ga abin da ya kamata ku bi ga inda ya kamata ku bi har a kai mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala daka alqur'ani shari'a ne ga al'umma ta kowace bangare na rayuwa al-imamu ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala yana cewa an kira alqur'ani da suna shari'a ne saboda mu'minai da shi suke shiriwa mu'minai gaba daya suna daukar alqur'ani da shi ne matsayin abin shiriwar su da shi suke gane hanya da shi suke gane aikin da ya kamata su yi da shi suke gane aikin da ya kamata su bari sai suka aje alqur'ani a matsayin shine jagoran su wanda shine yake jan su zuwa ga umarni da hani in an ce ayi ayin an ce a bari a bari sannan kuma suka dauki alqur'ani a matsayin jagora a bangaren abin da ya shafi halal da haram shine yake nuna musu ina ne halal take ina ne kuma haram take da haka yace shine shi yasa aka kira alqur'ani da suna hudan da suna shari'a da wannan ma'anar domin shari'a ko mai shiryarwa shine duk wanda ya shiga gaba kai kuma kake bin shi a baya duk inda ya bi kake bi to wannan shine alhadi mai shiryarwa da haka alqur'ani ya zama shari'a saboda shine a gaba a wurin mu'minai shine suke bi duk inda ya bi za su bi inda ya tsaya za su tsaya to wannan shine ma'anar shari'ar da aka ce alqur'ani ya zama shari'a ga mutane sannan kuma an ce shari'a ne shi lil mu'minin ga mu'minai ba ce shari'a ga kowa da kowa ba bayan a wani wuri Allah madaukakin sarki ya ce Qur'ani shari'a ne ga kowa da kowa Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin nasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ya ce watan Ramadan wata ne wanda Allah ya fara saukar da Al-Qur'ani a cikin shi, kuma Qur'anin ya zama hudan linnas, shiriya ne ga mutane. Anan ba sai hudan lil mu'minina ba, ba sai hudan lil muttaqina ba, sai aka ce shiriya ne ga mutane gaba daya. Aka kebance shi, aka yi umumin lafazin ga mutane. Anan kuma aka ce hudan wa bushra lil mu'mini. A can a baya a farkon surar Allah ya ce hudan lil muttaqin, shiriya ne ga masu takawa. Anan aka ce shiriya ne ga masu imani. A can kuma aka ce hudan linnas, shiriya ne ga mutane gaba daya. Da haka yaushe Qur'ani yake zama shiriya ga masu takawa, ga mu'minai? Yaushe kuma yake zama shiriya ga dukkan mutane gaba daya? Fahimtar wannan yana da alaka da sanin nau'o'in shiriya. Shiriya kashi biyu ce. Shiriya ta kasu kashi biyu. Akwai hidayatul bayan wal irshad, akwai kuma hidayatul tawfiq. Hidayatul bayan wal irshad shine shiriya ta bayani da isar da sako. Idan mutum ya zo ya isar da sako, ya yi bayani, ya gamsar, za a ce ya yi ne, ya isar da shiriya ko ya shirya. Yanzu waɗannan mutanen da suka saurari wannan bayanin sun samu hidayatul bayan wal irshad, sun samu shiriya ta bayani da kuma shiryarwa, an yi musu bayani. Yanzu me ya rage? Saura hidayatul tawfiq, hidaya ta datarwa, wanda ita kuma Allah ne kawai yake yi ma mutum. Ka ji bayani, ka ji wa'azi, ka ji komai, amma ka karɓa a zuciyarka ka yadda kai aiki da shi, to wannan sai wanda Allah ya ba hidayatul tawfiq. Amma hidayatul bayan shine a samu wanda zai zo ya muku bayani, ya muku wa'azi, ya isar muku da sakon Allah, ya muku bayani wannan halal ne, wannan haram ne. To wannan kun samu hidayatul bayan wal irshad. Shi yasa wannan hidaya ta bayani da shiryarwa Allah yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, lallai kai manzon Allah kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya. Anan aka danganta shiriya zuwa gawa, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ana nufin hidayatul bayan wal irshad. Bana kana ma mutane bayani, kana bayanin ayoyin Allah da hukunce-hukuncen Allah, wannan shine hidayatul bayan wal irshad. Hidayatul tawfiq kuma mutum ya karɓa, ya yi imani ko ya yi aiki da abinda ake kiran shi a kai, wannan aikin Allah ne. Shi yasa sai Allah ya ce ma manzon Allah a kan wannan hidayar, innaka la tahdi man ahbabta, kai ba ka shiryar da wanda ka ga dama. Duk yadda ka zo ka shiryar da mutum, ba za ka iya shiryar da shi ba, sai dai kai mai hidayatul bayan wal irshad. Amma hidayatul tawfiq Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta, ba ka shiryar da wanda ka ga dama, walakinna Allah yahdi man yasha, Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama, a hidayatul tawfiq kenan. Da haka idan aka ce Al-Qur'ani shiriya ne ga mu'minai, shiriya ne ga masu takawa, wacce shiriyar ake nufi? Shiriyar tawfiq, hidayatul tawfiq, shiriya na wanda za su karɓi abin kuma su yi aiki da shi. Suwaye suke karɓa su yi aiki da shi? Su ne masu takawa, su ne masu imani, su ne suke karɓan shiriyar su yi aiki da ita. Da haka sai an tashi magana, sai a ce Qur'ani hudan lil muttaqin ne, sai a ce Al-Qur'ani hudan wa bushra lil mu'minina ne. Amma a hidayatul tawfiq, hidayatul bayan wal irshad kuma, sai a ce hudan linnas, Qur'ani shiriya ne ga mutane gaba daya, domin bayani ne filla-filla Allah ya yi a kai. Kowa yana ji, yana ganewa, yana fahimta. Abin da ya rage shi ne mai karɓan abin da aiki da shi, wannan kuma aikin Allah ne. shi yasa mutum kullun yake addu'a yana roƙon Allah cewa ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Domin zai iya yiwuwa a zo a yi maka duk bayanin da za a yi maka na duniya, amma Allah bai datar da kai da hidayatul tawfiq ba, ba za ka iya karɓa ba, ba za ka iya bi ba, ba za ka iya aiki da shi ba. Bal ma wani zai gane, ya gane gaskiya, ya fahimci abin da yake kai kuskure ne, ɓata ne, ba daidai ba ne, amma kuma ba zai iya bari ba, saboda bai sami hidayatul tawfiq ba daga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka sai Allah ya datar da mutum sannan yake samun wannan shari'a. Da haka Al-Qur'ani yana zuwa yin hidaya ta bayani da kuma isar da sako, amma mu'mine da suka samu hidayatul tawfiq to su kuma in ya zo da bayanin da isar da sakon to su suke karɓa su yi aiki da abin da yake ciki, su halatta abin da ya halatta, su kuma haramta abin da ya haramta. To wannan shi ne ma'anar wa hudan wa bushra lil mu'mini, Al-Qur'ani shari'a ne da kuma bishara ga mu'minai. Idan aka ce bishara a larabci shi ne a faɗa ma mutum wani abu wanda zai faranta mai rai a lokacin da bai ji abin daga wurin wani ba, jin labarin a lokacin farko kuma ya zama labarin na farin ciki ne, to wannan shi ake ce ma bishara a larabci. Da haka idan an zo maka da abu an faɗa maka na farin ciki, in wani ya riga, to wannan ba sunan shi bishara ba, sai dai ya zama labari kaman kowane labari. Amma farkon wanda zai fara zuwa da labarin shi ne wanda ya zo da bishara. Amma wani lokaci ana iya yin amfani da lafazin bishara a larabci ga abin da yake ba na farin ciki ba, kamar yadda Allah ya ce wa bashirhum bi azabin alim, ai musu bishara da me, da azaba mai raɗaɗi. Kaga wannan bishara sai aka ce ayi amma ba da abin da zai faranta rai ba, amma a asali in aka ce bishara ana nufin abin da za a zo a baka labari wanda idan ka ji za ka ji farin ciki, zuciyarka za ta yi ji daɗi da jin wannan labarin a karon farko da labarin ya zo maka, wannan shi ne bishara. To an kira Al-Qur'ani a nan cewa wa bushra lil mu'minin, albishir ne ga mu'minai. Saboda me? Saboda a cikin Al-Qur'ani ne Allah ya ma mu'minai bayanin irin kyakkyawar makomar da Allah ya tattalar musu, nan ne farkon inda suka ji wannan bayanin. Da haka Al-Qur'ani sai zama bishara ne gare su. Shi yasa da yawa za mu ji a Qur'ani Allah yana cewa wa bashiril mu'minin ko wa bashiril ladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, kayi bishara ga masu imani ko kayi bishara ga waɗanda suka aikata ayyuka na ƙwarai cewa wannan sakamakon aiki na ƙwarai din shine akwai wata aljanna ta musamman wanda Allah ya tattala, wanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin ta ranar al-kiyama, wanda ita ce sakamakon su. Duka wannan bishara ne da Al-Qur'ani yake yi ma mu'minai a cikin shi dangane da irin makomar da Allah ya tattalar musu ranar al-kiyama. Da haka duk wata ni'ima da za mu ji labari, da duk wani alkhairai da za mu ji Allah yana yi mana bayanin za a samu a lahira, to wannan yana daga cikin nau'o'i na bishara na Al-Qur'ani da yake yi ga mu'minai. Da haka Al-Qur'ani bishara ne shi ga mu'minai. Da haka a nan Al-Qur'ani ya zama shari'a. An faɗa mana Al-Qur'ani abu biyu ne, akwai shari'a akwai kuma bishara. Shari'a shine hukunce-hukuncen da Allah ya wajabta a kan bayi. Idan sun bi waɗannan hanyoyin, sun bi abin da Allah ya ce, sun bar abin da Allah ya ce a bari, to wannan takalif ɗin su ne shari'a ga mu'minai. sun samu shiriya wanda za ta kai su zuwa ga rahamar Allah. Sannan abu na biyu, an yi musu bayanin abin da za su samu idan sun bi shiriya. An ce idan kun bi wannan shiriyar, in kun je lahira ga abin da Allah zai muku, tun daga duniya ma ga irin sakamakon da Allah zai rinka ba ku. To wannan a ɓangare ɗaya shi kuma bishara ne. Daga Al-Qur'ani shiriya ne da bishara. Ko a faɗa maka ga abin da ake so ka yi ko ka bari, to wannan shiriya ne. Ko kuma a faɗa maka in ka yi kaza ɗin nan ko ka bar kaza, idan an je lahira ga abin da za a baka, shi kuma wannan bishara ne. Daga Al-Qur'ani hudan wa bushra ne lil mu'mini, shiriya ne da kuma bishara amma ga mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abin da yake da alaƙa da wannan ayar. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da magana a aya ta gaba da abin da shi ma har ila yau dai yana da dangantaka da ƙarashin bayani dangane da wannan ayar da ta gabata. Allah ya ce man kana aduwwan lillah.
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
نعم هر إلى يودي الله يساك داوة باين أني بياني أكن أبن دسكي فتا نتيوى mala'ika Jibril abokin adawarsu ne. Kuma an yi bayanin cewa bai kamata su yi adawa da mala'ika Jibril ba. Me yasa? Saboda shi ne ya zo da wannan Alƙur'anin wanda yake ɗauke da shiriya, yake ɗauke da bishara ga mu'minai. Yana in dai ku mu'minai ne, to ya kamata ku so mala'ika Jibril ne, saboda ya zo ma mala'iku da bishara, ya zo ma mu'minai da bishara, kuma ya zo ma mu'minai da shiriya. Daga in dai kuna da imani, to ƙaunar mala'ika Jibril ya kamata ku yi ba adawa da ƙiyayya gare shi ba. Daga sai Allah ya biyo baya da hukuncin wanda yake adawa da mala'ika Jibril. Tunda an faɗi masu adawar, kuma an faɗi dalilin da zai sa a so shi, bai yi wani abu da ya cancanta a ƙi shi ba. To idan mutum ya ƙi shi, menene hukuncin shi? Sai Allah ya faɗi hukuncin a wannan aya. Man kana aduwwan lillah. Allah ya ce duk wanda ya zama abokin adawar Allah wa mala'ikatihi, ya zama abokin adawa ga mala'ikun Allah, wa rusulihi, kuma ya zama abokin adawa ga manzannin Allah, wa Jibril, kuma ya zama abokin adawa ga mala'ika Jibril, wa Mikal, kuma ya zama abokin adawa ga mala'ika Mika'il, fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. To ya sani lallai Allah abokin adawar kafirai ne. Allah abokin adawa ne na kafirai. Kenan idan mutum yana adawa da mala'ika Jibril, to yana adawa da duka waɗannan da aka lissafa. Idan yana adawa da ɗaya daga cikin waɗannan da aka lissafa, to adawar shi dole ta shafi duka waɗannan gaba ɗaya. Idan ya yi adawa da mala'ika Jibril, saboda mala'ika Jibril ya zo ga wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to wa ya fi cancanta ya yi adawa da shi? Ya fi cancanta ya yi adawa da Allah, saboda Allah ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'iznillah, da umarnin Allah yake yi. Daga idan da umarnin Allah ne, to ai ba shi ya kamata ka ji haushi ba, ya kamata ka yi adawa ne ga wanda ya bashi umarni. Shi ɗan saƙo ne kawai, yana zartar da abin da aka umarce shi. Daga duk wanda ya zama yana adawa da mala'ika Jibril, to yana da adawa da Allah, yana adawa da mala'ikun Allah gaba ɗaya, yana adawa da manzannin Allah gaba ɗaya, sannan yana adawa da kai shi shi mala'ika Jibril ɗin, kuma yana adawa da mala'ika Mika'il. Saboda sun ce da Mika'il ne da sun karɓa, kaga sai to in dai mutum zai yi adawa da malaika Jibril to dole zai yi adawa da malaika Mika'il ba yadda za a yaraba tsakanin malaika Jibril da kuma malaika Mika'il yace yana son wannan baya son wannan yana adawa da wannan baya adawa da wannan in dai yana adawa da daya to dole ne yayi adawa da dayan haka kuma dole yayi adawa da sauran malaiku gaba daya domin waɗannan su ne mafiya darajar malaiku mafiya falalar malaiku gaba daya idan yayi adawa da daya daga cikin su to dukkan malaikun sai shiga anan Allah madaukakin sarki yayi bayani akan yayi raddi akan Yahudawa a wannan ayar ta fuskoki guda biyu fuska ta farko shine wanda yace yana adawa da malaika Jibril to bai kamata yayi adawa da malaika Jibril ba domin malaika Jibril malaika ne wanda yazo da shari'a kuma yazo da bishara da aka bi cancanta ai adawa da shi ba iya wannan kawai ya isa raddi ga waccan maganar da suke fada cewa malaika Jibril abokin adawar su ne sai aka fada musu ga abin da yazo da shi idan kun ce malaika Mika'il da shi ne saboda shi ne yake zuwa da ruwan sama shi ne yake zuwa da rahama da shi ne da kun karba to wanda yazo da shari'a da bishara yafi ko wanda yazo da ruwan sama da tsirar da tsirrai wanne yafi a ciki na'am wanda yazo da shari'a yazo da shari'a yazo da bishara yafi wanda yazo da ruwan sama yazo da tsirar da tsirrai to indai saboda wancan kuke son malaika Jibril to ai kuke son malaika Mika'il to malaika Jibril yafi cancanta ku so shi yafi cancanta ku kaunata domin yazo da hudan wa bushra lil mu'mini wannan fuska ta farko na raddi da aka yi musu kenan fuska ta biyu cewa da aka yi duk wanda yake adawa da malaika Jibril to yana adawa da shi ne saboda ya zo da wahayi fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah an faɗi dalilin qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi kace duk wanda yake adawa da malaika jibril to shine ya saukar da alqur'ani a zuciyarka kina yana adawa da shine saboda ya saukar da alqur'ani ba dan wani abu ba sai aka faɗi cewa suna adawa da shine saboda hassada da kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai dan saboda wa'ancan dalilan da suke kawowa ba to wanda ko zai yi adawa da wani saboda hassada da kiyayya to wannan adawar adawa ce wadda ta saba ma Allah adawa ce wadda ta ci karo da karantarwa addini babu ita a Taura babu ita a Injila ballantana a Qur'ani da haka wannan shi ma raddi ne gare su saboda an faɗi sababin adawar ta su sababi ne wanda yake na banza wanda ba shi da asasi a addini da haka suna adawa ne ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba wayannan fuskokin guda biyu dukkansu suna mai da martani akan wannan kalmar da suka faɗa na cewa malaika Jibril abokin adawar su ne da haka bayan an faɗa haka sai aka biyo baya da hukuncin yin haka din sai Allah ya ce fa inna Allaha aduwwun lil kafirin lallai Allah abokin adawar kafirai ne Allah makiyin kafirai ne baya son su me yasa aka ce fa inna Allaha aduwwun lil kafirin Allah zai iya cewa fa innahu aduwwun lahum ayi amfani da zamiri ko wanda duk yake adawa da Allah da mala'iku da Jibril da Mika'il to Allah ma yana adawa da shi magana ta fito fili ko bata fito ba ta fito fili amma sai Allah ya ce fa inna Allaha aduwwun lil kafirin Allah yana adawa da kafirai sai aka faɗi kafirai saboda me wannan shine hukuncin da ake so a cimma a ayar menene hukuncin wanda yake adawa da mala'ika Jibril shine hukuncin shi kafiri ne kuma ku sani Allah ma baya san kafirai shi yasa sai aka kawo sunan karara aka yi musu suna sai aka sa sunan a wurin ba a wajaci da zamiri kawai ba ba sai kawai Allah yana adawa da su ba tunda an ambace su a baya ai su ne suna adawa da Allah da mala'iku inda an ga dama sai a ce to Allah ba yana adawa da su sai aka ce Allah yana adawa da kafirai kaman ana so a ce maka wanda yake adawa da Allah da mala'iku da manzanni da mala'ika jibril da mala'ika mika'il wannan kafiri ne kuma fa inna Allah aduwwun lil kafiri to Allah kuma yana kiyayya yana kin kafirai baya san su kamar yanda suke adawa da mala'ikun Allah da kuma manzannin Allah kenan wannan shine hukuncin su duk wanda ya adawa da wanda Allah yake so to Allah ma zai yi adawa da shi shine daidai da abin da ya tabbata a hadisi sahihi hadisin Bukhari wanda ya rawaito daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb aw lafazun faqad abaraztuhu faqad azantuhu bil mubaraza duk wanda ya cutar da wanda ya kyau masoyina Allah ya ce to ina shelanta mai yaki ya dauko yaki tsakanin shi da Allah to shi yasa anan sai Allah ya lissafa wa'annan gaba daya yace duk wanda yake kin su to yana kin Allah Allah ma yana kin shi a cikin wannan ayar an fadi hukunci guda biyu ga duk wanda yake adawa da mala'ika jibril hukunci na farko cewa kafiri ne hukunci na biyu kuma Allah yana adawa da shi ya zama abokin adawar Allah wane ne yafi sauki a cikin guda biyun nan na'am wane hukunci yafi sauki a ciki a hukunta ma mutum kafirci ko a hukunta mai adawa da Allah babu mai sauki a ciki duka to dukansu Allah ya tara musu akan hukuncin abu daya a can sun ce mala'ika jibril ne abokin adawarsu sai Allah ya tattara wannan rukunin gaba dayansu da Allah da mala'iku gaba daya da manzanni gaba daya da mala'ika jibril din da mala'ika mika'il gaba daya suna adawa da duk wanda ya adawa da mala'ika jibril sun zama abokan adawa ga duk wanda yake kin mala'ika jibril sannan kuma aka ce fa inna Allah aduwwun lil kafiri aka ba su hukuncin kafirci wanda yake nuna hadarin al'amarin da kuma girman al'amarin da kuma nuna falalar mala'ika jibril a cikin mala'iku da kuma darajar mala'iku umuman cewa duk wanda yake wani daga cikin mala'iku to da Allah yake yaki da Allah yake kiyayya ba da kowa ba daga anan bayan Allah ya ce fa inna Allah aduwwun lil kafirin sannan yace man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il daga ce wa mala'ikatihi mala'ika jibril da mika'il sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba sun shiga ciki amma kuma aka sake bambance su aka ce wa jibril wa mika'il haka kuma cewa da aka yi wa rusulihi da manzannin Allah mala'ika jibril ya shiga ko bai shiga ba ya shiga domin shi ma yana cikin manzannin Allah daga cikin mala'iku Allahu yasfi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas da aka yana cikin manzanni sannan kuma yana cikin mala'iku amma kuma duk da haka aka sake ambatan shi daban aka ce wa jibril wa mika'il aka ambace shi bayan an ambaci wa'annan gaba daya wannan shine abinda malaman balaga suke kira da zikrul khas ba'da al-am a ambaci abu musamman bayan an ambace shi ya shiga cikin tawaga sai kuma a ware shi daban a ambace shi menene garaz da yasa ake yin haka a larabci ana yin haka ne saboda nuna girman abin da cewa shi na musamman ne kamar shi saboda shi yana da wata maziyya yana da wata falala ko kamar shi daban ne ba kamar shi baya cikin waɗancan shi yasa sai aka sake mai ambato na musamman na daban to wannan shine sababin kiran mala'ika jibril da mika'il bayan cewa suna cikin wa mala'ikatihi sai aka ambace su daban saboda a nuna darajar su da kuma girman su cewa sun fita daban a cikin mala'iku waɗansu malamai suka ce an ambace su ne banda waccan zikirul am ba'dal khas din wanda ake yi saboda nuna falala to kuma an ambace su ne saboda su ne wayancan yahudawan suka ambata a wancan hadisin da muka karanta na sababin nuzul sun ce ai da mika'il ne da mun karba amma jibril malakush shada'id wal azab ne mala'ikan tsanani ne da azaba ba za mu karba ba to tunda munasaba ta sa sun ambaci waɗannan mala'ikun guda biyu shi yasa da aka ce wa mala'ikatihi sai aka sake ware su daban aka ce wa jibril wa mika'il domin zai iya yiwuwa a samu wahamin cewa wataƙila banda su ake nufi su ce ai mu mala'ika jibril muka ambata ba duka mala'iku muke nufi ba kuma shi yana zuwa da azaba yana zuwa da kaza don haka ba shi muke ba sauran mala'iku ta shafa ba sai Allah ya ce wa mala'ikatihi sai aka sake ayyana musu waɗanda suka faɗa ɗin ta yadda ba za a bar musu wata shubha wanda za su iya fakewa da ita a ƙarƙashin wannan ba aka ce duk wanda ya ƙi mala'ika jibril ɗin to kafiri ne kuma yana adawa da Allah to haka wanda ya ƙi mala'ika mika'il haka wanda ya ƙi kowanne mala'ika daga cikin mala'iku gaba ɗaya ballantana kuma waɗannan mafiya daraja ɗin daga cikin mala'iku yana daga cikin abin da yake nuna falalarsu da darajarsu hadisin da al-imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Imam An-Nasa'i suka rawaito daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya tashi da daddare in zai bude sallah ta qiyamul layli yana yin addu'a yace Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhni innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim manzo Allah yana bude sallar qiyamul layli da wannan addu'a in ya tashi addu'ar kuma zai kira Allah yace ya Allah kai ne ubangijin mala'ika jibril kai ne ubangijin mala'ika mika'il sannan yayi addu'a ya roƙi Allah subhanahu wata'ala saboda nuna girman su da kuma darajar su a wurin Allah subhanahu wata'ala sannan tsakanin mala'ika jibril da mika'il da aka ambata a cikin wannan ayar ko a cikin waɗannan ayoyin akwai isharar cewa mala'ika jibril shine mafi falala akan mala'ika mika'il saboda fuskoki da yawa fuska ta farko Allah ya fara gabatar da sunan mala'ika jibril sannan ya gabatar da sunan mala'ika mika'il ya ce wa jibril wa mika'il shi kuma a ƙa'idar magana ana fara gabatar da mai falala ne sannan mabi da shi ya biyo baya to ballantana kuma a usulubi na alqur'ani wanda shi ne ƙololuwar balaga wanda ya nuna cewa mala'ika jibril shi ne mafi falala sama da mala'ika mika'il fuska ta biyu shi ne mala'ika jibril yana zuwa ne da wahayi shi ne ya zo da wahayin alqur'ani shi ne yake zuwa da wahayi zuwa ga annabawa wanda shi ne ilimi da shari'a ta ruhi na ɗan adam mala'ika mika'il fa shi ne yake zuwa da ruwan sama da tsirar da tsirrai, wanda shi ne me, shi ne abinci na gangar jikin ɗan adam, wanda yake zuwa da abincin ruhi, wannan kuma yake zuwa da abincin gangar jiki. Wanne yafi a ciki tsakanin abincin ruhi da abincin gangar jiki? Abincin ruhi yafi, haka wanda yake dauke da abincin ruhi yana gaba da wanda yake da dauke da abincin gangar jiki. Sannan mala'ika Jibril, Allah ya sifanta shi a wani wuri a cikin Al-Qur'ani cewa shi ne wanda ake yi mada'a a cikin mala'iku gaba daya. Muta'in samma amin, muta'in samma shi ne wanda ake yi mada'a a can a sama kenan a cikin mala'iku, ma'ana shi ne wanda yake jagora na mala'iku, shi ne duk abin da yake ayi za a yi a cikin mala'iku. Da haka ya nuna hatta duka har Mika'il ya shiga ciki, shi kuma shi ne muta'a din, shi ne mala'ika Jibril alaihi salam. Da haka wannan ayar ta yi ishara zuwa ga cewa mala'ika Jibril shi ne mafi daraja ko mafi falalar mala'iku gaba daya, musamman zaɓi da Allah ya yi mai. Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan, Allah yana zaɓar manzanni daga cikin mala'iku, kamar yadda manzanni daga cikin ‘yan adam su ne mafi darajar ‘yan adam, to haka manzanni daga cikin mala'iku su ne mafi darajar mala'iku, kuma mala'ika Jibril shi ne manzo daga cikin mala'iku zuwa ga annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya jare shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga mala'ika Jibril, ya ga mala'ika Jibril, domin ya tabbata manzon Allah ya ga mala'ika Jibril su biyu, ya gan shi su biyu gani na ido da ido a irin sifar da Allah ya halicce shi da ita. Wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, ya gan shi na daya kuma ya sake ganin shi wani gani na daban a sifar da Allah ya halicce shi. Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzo Allah ya ga mala'ika Jibril walahu 600 dana, mala'ika Jibril yana da fuka-fukai guda 600, fuka 600 yake da shi. Haka wannan kawai aka ce ka sifanta ya yake, to kwakwalwarka ba za ta taɓa iya suranta yadda yake ba. Ka san dai inda za a sa fuffuke guda biyu, to saura 598 ta ina za a sa su? Da haka babu wanda ya isa ya san hakikanin yadda halittun Allah suke, ballantana kuma ya san hakikanin ya Allah yake. Da haka manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzon Allah ya gan shi da fuka-fukai guda 600, ya buɗe fuffuke guda biyu. A wata riwayar hadisin qad saddal ufuq, ya rufe sama gaba ɗaya, ba a iya ganin sama da fuffuke guda biyu, duka sararin samaniya gaba ɗaya ya lullube shi. To wannan shine sifar mala'ika Jibril alaihi salam. Sannan hadisi ya zo har ila yau wanda al-imamu Ibnu Hibban da imamu Ahmad a cikin Musnad suka rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ila yau yana cewa ya ga mala'ika Jibril. Manzon Allah ya ce na gan shi walahu 600 dana, yana da fuka-fukai guda 600, yantashiru min rishihi tahawilu durri wal yaqut, yace fuka-fukan shi wasu ƙwayoyi, wasu ɗugo kamar irin ɗugon ruwa, yana ɗuɗɗugowa daga jiki kala-kala daban-daban, kaloli ne za ka gani daban-daban suna ɗiga. Ya ce kamar addur wal yaqut, kamar addur da yaquta, haka za ka ga abin suna ɗiga suna zuba daga jikin fuka-fukan mala'ika Jibril, saboda tsabar kyau da adan da yake da shi a jikin fuka-fukan shi. Shi yasa a wurin Allah ya siffanta shi da cewa zu mirratin, fastawa. Mala'ika Jibril yana da tsananin kyau na halitta. Haka mala'iku halitta ne masu kyau na gaske. Shi yasa lokacin da aka zo ana bada labari a kissar mutanen Annabi Yusuf alayhi salam, da suka ga Annabi Yusuf da irin kyan da Allah ya yi ma Annabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, suka rinka yayyanka hannayensu ba su sani ba saboda kyan da suka gani na Annabi Yusuf. Sai suka ce me kunna hasha lillahi ma hadha bashar in hadha illa malakun kari. Sai tsarki ya tabbata ga Allah, wannan ba mutum bane, mala'ika ne. Allah ya tabbatar da su akan haka, ba yi raddi a kai ba. Nuni suka yi ashe akan cewa mala'ika babu ke kyau irin mala'ika. Ana wannan can ya wuce mutum, ya wuce dan adam, wannan ba wani bane face a ce mala'ika ne kawai. Yana mala'iku halittu ne masu kyau. Shi yasa manzo Allah ya sifanta shi da wannan sifar. Kallon shi kawai da abinda zaka gani a jikin shi, da hasken da zaka rinka gani kaman yana diga, kaman ruwa na diga, manzo Allah ya ce kaman ad-durri wal yaqut. Kuma tahawil ne, abinda ake ce mata tahawil shine kaloli daban-daban, launuka iri-iri, ba kala daya ba, ba launi guda daya ba. Haka zaka rinka gani a jikin shi. Da haka wannan sifa ce daga cikin sifofi na mala'ika Jibril. Shi yasa galibi manzon Allah yana ganin shi, yana zuwar ma manzon Allah ne a surar dan adam, a surar mutum. Saboda me? Saboda manzon Allah ya iya jura mu'amala da shi, da sauraren shi, da maganar shi, in ba wahayi aka zo yi ba, in ba wahayi na Qur'ani ba. Manzo Allah yana ganin shi a surar dan adam, a hadisin can da hadisin Umar ibn al-Khattab, da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum. Shi yasa a hadisin ma suka sifanta shi da kyau da tsafta. Iz tala alaina rajul shadidu bayadu siyab shadidu sawadu sha'ar sannan la yura alaihi atharu safar. Zaka kayan shi ya zo farare tas, ba da tuko kadan a jiki. Mala'ika baya daukan datti. Sannan kuma wala yura alaihi atharu safar, babu wata alama da yake nuna matafiyi ne, ba kura ba komai a jikin shi. Sannan shadidu sawabu sha'ar, gashin shi baki wuluk, ba ko alamar datti ko kura a jiki. Haka yazo suka ganshi ido da ido. Wala ya'rifuhu minna ahad, yasa da ya gawa abinda zai ya tashi ya tafi, manzo Allah ya ce shin ataduruna man as-sa'il, kun san waye wannan? Suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. A wata riwayar hadisin manzo Allah ya ce ruddu alayya ar-rajul, yana tashi ya tafi, manzo Allah ya ce ku kira min shi a dawo da shi. Ana dubawa duk inda za a duba gaba daya aka ne an neme shi an rasa, ba a ganshi ba. Manzo Allah ya ce fa innahu jibril, mala'ika jibril ne, atakum yuallimukum dinakum, yazo ne ya karantar da ku addini, yazo ya karantar da ku addini, makarantar da duk duniya babu irin ta kenan. A ce manzo Allah yana karantarwa, mala'ika jibril ma yana zuwa yana karantarwa. Akwai makarantar da za a iya samu irin wannan? Babu makaranta irin wannan. Kuma shi yasa babu dalibi irin wannan daliban, wanda za su yi makarantar da manzon Allah da kanshi shi ne malami. Mala'ika Jibril zai zo da kanshi shi ma ya karantar. To babu dalibai a duniya irin waɗannan daliban. Shi yasa abinda suka fahimta na addini shi ne addini, abinda ba su fahimce shi a addini ba, to ba addini ba ne. Saboda su ne ƙololuwar makaranta, su ne ƙololuwar ɗalibai a bayan ƙasa. Da haka a nan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana matsayi da daraja irin ta mala'ika Jibril alaihi salam, da kuma irin ƙimar da yake da shi a wurin Allah to duk wanda yayi adawa da shi to yana adawa da Allah yana adawa da mala'ikun Allah gaba daya yana kuma adawa da manzannin Allah gaba daya shi yasa idan mutum a bayan kasa yayi aiki na alkhairi ya kai matakin da kuma Allah zai so shi to haka kuma dukkan mala'iku gaba daya za su so shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan abawa Allah ya so shi a bayan kasa nada jibril Allah zai kira mala'ika jibril sai ce ma mala'ika jibril inna Allah yuhibbu fulan Allah yana son wani manzo Allah yace fa ahabbahu jibril sai mala'ika jibril ya so shi Allah na cewa yana son wani nan take mala'ika jibril zai so wannan bawa sannan ya shelanta a cikin mala'iku gaba daya a sama inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbuhu Allah na son wani da haka kowa ya so shi haka mala'iku gaba daya za su so wannan bawa saboda Allah yana son shi mala'ika jibril yana son shi to dukkan mala'ikun Allah za su so shi sai manzo Allah ya ce fa yulqalahu alqabul fil ard sai Allah ya jeho karbuwar shi da san shi a cikin mutane a bayan kasa sai mutane su so shi duk wani bawan Allah na kwarai sai ya so shi sai ya kaunace shi sawa'un yana da rai ko kuma bayan ran shi ya zama Allah ya sa kaunar shi a cikin zukatan mutane to wannan duka yana daga cikin darasin da zamu dauka a cikin wannan ayar duk wanda Allah yake so to waɗannan da aka lissafa a ayar dukan su za su so shi duk wanda Allah yake ki to waɗannan da aka lissafa gaba daya za su ki shi duk wanda ya fada cikin wanda Allah baya so mala'ikun Allah ba sa san shi manzannin Allah ba sa san shi to wannan yayi gama asara duniya da lahira shi yasa duk wani aiki wanda kaji an ce Allah baya san me kaza ko mala'ikun Allah ba sa san wanda yake yin kaza ko mala'iku suna la'antar wanda yake aikata kaza to ka nisanci wannan aikin don mala'iku ba za su la'ance ka ba sai idan sun kika idan suka kika kuma Allah da manzannin Allah gaba daya za su kika bayan da zai mala'iku su la'ance ka sai ka yi abin da ya cancanci la'anta a wurin Allah don kai cancanci la'anta a wurin Allah kuma duk wani bawan Allah na kwarai zai la'ance ka da haka mutum ya guji aikata duk wani aiki wanda ya san idan ya aikata Allah madaukakin sarki zai yi fushi da shi masoya Allah kuma na kwarai za su yi fushi da shi sannan duk inda kaga bawan Allah na kwarai yana aikata yana bin dokokin Allah to kai kokari ka sa ma zuciyarka san shi da kaunar shi domin ka shiga cikin wannan jerin na waɗanda suke kaunar wanda Allah yake so kai kokari ka kaunaci duk wanda kake kyautata zaton Allah yana san shi kada ka yadda zuciyarka ta ki wanda Allah yake so domin yanzu zaka yi fito na fito da Allah subhanahu wata'ala shi yasa a wannan hadisin alhadisul qudsi Allah ya faɗa mana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil haq duk wanda ya cutar da masoyin Allah to Allah yana shelanta mai sanarwar yaki da Allah ya shirya zai yi yaki da Allah akwai wanda yake iya yaki da Allah ba wanda zai iya yaki da Allah a jikinka karan kanka sai Allah ya yake ka kai da kanka sai Allah ya saka yaki kanka da kanka ka halakar da kanka da kanka ba tare da ka sani ba da haka ba a iya yin yaki da Allah ana kullu yarjejeniya ne ta zaman lafiya da Allah ita kuma yarjejeniyar zaman lafiya da Allah shine ka bi dokokin Allah duk abinda Allah ya ce ayi ayi abinda Allah ya ce a bari a bari to wannan shine ka kulla alqawari da Allah subhanahu wata'ala zaka zauna lafiya ba za ka yi yaki da Allah ba ba za ka yi yaƙi da waɗanda suke masoya Allah subhanahu wata'ala a bayan ƙasa ba. To idan mutum yayi haka sai ya zauna lafiya. Da haka anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa duk wanda yake adawa da mala'ika Jibril to yana adawa da mala'ika Mika'il, kuma abinda suke faɗa kenan ƙarya suke yi ba gaskiya suke faɗa ba. Mana inda a ce da gaske suna son mala'ika Mika'il da sun so mala'ika Jibril. Tunda suka ƙi mala'ika Jibril to ƙarya suke yi, mala'ika Mika'il ɗin ma ba sa son shi, domin da shi ne kuma yazo da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Me za su ce? Za su ce ba za mu yarda da kai ba. Domin duk annabawan Allah mala'ika Jibril ne yake zuwa musu da wahayi. Ta ya kai za ka zo da wani mala'ikan daban ka ce ya zo maka da wahayi? Ba za su karɓi wannan gaskiyar ba ta nan ma. Kiyasa idan mutum ya kafirce ya butulce kafirci na girman kai da hassada, ba ka da wata hanya da za ka iya yi ka gamsar da shi. Duk wanda ya zama kafircin shi girman kai ne da hassada, to duk abin da za ka kawo mai na dalili ba za ka iya gamsar da shi ba. Tun da muka fara a nan Allah dalilai yake kawo mana, kowace hujja suka kawo guda ɗaya sai Allah ya rushe ta da hanyar da ba za su iya samun wata kafa ko guda ɗaya da za su iya motsawa a wannan hujjar ba. Amma kuma duk da haka sun ƙi gamsuwa, suna nan akan abin da suke kai na kafirci. Saboda me? Saboda hassada da kuma ƙiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yasa a san yace an yakfuru bima anzalallahu baghiyan an yunzila Allahu min fadlihi ala man yasha. Saboda Allah ya zabi falalar shi ga wanda ya ga dama, ya saukar da ita kawai suke hassada da ƙiyayya gare shi. Ba wani abu bane kawai ya sa su wannan kafircin. Da haka aka faɗa mana sababin, da haka yake sake maimaita mana hujjojinsu da dalilansu ana rushewa. Saboda me? Saboda kada mu yi koyi da irinsu. Ba wai dan wannan hujjojin zai sa su su canza bane. In dai akwai wannan ciwon na hasada, to ba za su sauka daga wannan abin da suke kai ba. Da haka Allah yake kawo mana domin mu ɗauki darasi a kai, mu kauce ma irin waɗannan matsalolin da su suka faɗa a kai, saboda kada mu faɗa cikin irin fushin Allah da suka faɗa ciki. Muna fata Allah madaukakin sarki ya tsare mu, abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana. Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafikanta. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.